ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا هدو قوات رمضان هجرة جبو ديارة تاريه هدو دا 40 ترى قوات ديار جبو بيو دا شاترا منا تكين سورة البقرة زام تاش آية تتاري دا قوم شاترا. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
قاوة باي وألا تناسو ذات شقاء دين المسلمين. دقائنا كيكي daga Adamawa kina so zaki musulunta da amincewarki ko wani ne ya miki dole? Ba wanda ya miki dole. To zan gaya miki abinda ake shiga musulunci da shi. Ashhadu, ki faɗa abinda na faɗa. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Abinda kika ce na yadda, na amince bisa amincewa ta, ba abin bauta da cancanta sai Allah. Kin yadda da haka? Kin yadda? To ya kike kuka? Me na kukan idan mutane kin sheda annabi Muhammadu manzon Allah ne? Kin yadda? Kin amince? Ba wani ne ya miki dole ba ko? Ba wanda ya miki dole bisa amincewarki ne da yardarki. To ya sunanki? Ya sunanki? Sunanki
Nada.
Precious. Precious. Eh? Precious. Yanzu kuma wani suna ne kike so? Fatima ko? To ki kwantar da hankalinki Fatima, ki yi farin ciki, ki murna, ki saki jikinki, ki nutsu, ki kwantar da hankalinki, kin dauko suna mai kyau, sunan yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wacce yafi kauna, wacce yafi so. Daga yau zamu ci gaba da kiran ki Fatima. Idan kina da wata damuwa, to akwai yan committee mu mata waɗanda suke kula da koya miki addini da kuma sauraron abin da yake damun ki. Saboda haka Fatima, ki kwantar da hankalin ki. Shekara ki nawa? Shekara ki 16. To da dan saura, amma dai ba matsala. Allah ya kwantar da, Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci. Akwai yan committee mu su malama ta farko da malama ta biyu, za su yi miki bayanin addinin musulunci kuma za su kula da al'amarin ki. Da haka kin shigo cikin yan uwanki, kin shigo cikin danginki, kin shigo cikin kin dawo gida. Don haka ki kwantar da hankalinki, kada ki sa wata damuwa, kada ki sa wani bacin rai. Iyayenki sun san zaki musulunta? Mahaifinki ya rasu? Baba kifa ta san zaki musulunta? Eh, kin gaya mata zaki musulunta? To in ta ji kin musulunta fa, za ta shiga damuwa? Ba damuwa ko? To ke me baki sha'awa kike so kika musulunta? Ko ke asali babanki musulmi ne? To to ba komai, ki kwantar da hankalinki Fatima, Allah ya miki albarka. Ki je ga yan committee mu can mata za su saurare ki. Allah ya tabbatar da alkhairi. Na'am. Bismillah.
Wa qalat al-yahud laysat an-nasara 'ala shay'in wa qalat an-nasara laysat al-yahud 'ala shay'in wa hum yatluna al-kitab kadhalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
الله سبحانه وتعالى أتكم وأن آيوي آية تشاء آية تشاء بيو تشاء أكو ينا من بياني دنغنيغا wani abu da ya gudana ko yake gudana tsakanin bangarori guda biyu na Yahudu da na Nasara. Al-Imam al-Qurtubi da Al-Imam al-Tabari sun ruwaito cewa wata rana Yahudu na Madina da Nasara na Najran sun yi kaure da musu a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai Yahudawa suka ce ma Nasara, ku ba kwa kan komai daga addini ingatacce, addinin da kuke yi ba ingatacce bane, da haka ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya zama ba Yahude kawai. Suka kafircewa Annabi Isa da Injila. Su kuma Nasara suka ce ma Yahudawa, ku ma ba akan addini kuke ingatacce ba, addinin ku ba shi da inganci. Don haka suka kafirce ma At-Taura da kuma Annabi Musa. Shine Allah subhanahu wa ta'ala yake ba su amsa ko yake gaya mana abinda suka yi, sannan ya yanke musu hukunci. Allah ta'ala ya ce wa qalu, Yahudawa sun ce, haka Nasara ma sun ce, lan yadkhulal jannata illa man kana hudan. Yahudawa sun ce babu wanda zai shiga aljanna sai wanda ya kasance ba Yahude. Wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara. Kuma Nasara suka ce babu wanda zai shiga aljanna sai Nasara. Wato anan maganganun guda biyu ne aka cure su guri daya. Yahudawa sun ce babu wanda zai shiga aljanna sai yana ba Yahude. Nasara sun ce ba wanda zai shiga aljanna sai yana Nasara. ba wai su yahudin ne suka ce ba mai shiga aljanna sai yahudu ko ba nasare ba, ko kuma nasara su ce ba mai shiga aljanna sai ba yahude ko ba nasare ba, domin kowa bai yadda da addinin ɗayan ba. Haka anan dunkule magana aka yi biyu ce aka ture ta koma guda ɗaya, wanda kai mai karanta Qur'ani zaka fahimci abin da ake nufi, cewa yahudawa su kadai sun ce qalatil yahudu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan wa qalatil nasara lan yadkhul aljannata illa man kana nasraniyan. Yahudawa sun ce babu wanda zai shiga aljanna sai in ba nasare ne, nasara sun ce ba wanda zai shiga aljanna a wato sai ba nasare, yahudawa sun ce ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahude. Ma'ana kowa yana ziga nasa addinin, yana ganin nasa addinin shine gaskiya, nasa addinin shine daidai, nasa addinin shine mai hujja, kuma nasa addinin shine karbabbe a wajen Allah. To yanzu mun ji da awas, mun ji kowa abin da ya faɗa, sai Allah ta'ala ce tilka amaniyuhum, wannan wato gurukansu ne, guri ne kawai suke yi. Ai zaka shay'un yatamannawnahu, wani abu ne da suke gurinsa, wa zannun yazunnunahu, kuma zato ne kawai suka gino a kai, ba wai wata hujja gare su kwakwara, ba kuma wata hujja gare su karɓaffiya ba daga Allah wacce tace su ne akan gaskiya, su ne kuma za su shiga aljanna. Daka Allah ta'ala ya ce tilka amaniyuhum, wancan gurace-gurace ko waɗancan maganganu duka guri ne da fata da marmari da sha'awa. Amma me hujja? Allah ya ce kul, ka gaya musu ya Muhammad, hatu burhanakum, ku kawo hujjojinku, ku kawo dalili, ku kawo hujja. Al'amarin addini al'amari ne na dalili da hujja. Da haka wannan sai ta zama sara, duk wanda ya kawo maka abinda baka gamsu ba sai ka ce hatu burhanakum, ku kawo dalili, ku kawo hujja akan cewa wannan abin na Allah ne. Da haka kenan Allah ya bude mana kofa, ya wayan mana da kai, ya ilmantar da mu cewa matsala addini ba matsala bace ta doke-doke, ba matsala bace ta zage-zage, ba matsala bace ta hare-hare, ba matsala bace ta fitintunu da tashin hankali, matsala ce ta hujja. Idan kana da hujja, kana da dalili akan abin da kake yi, to ka kawo hujja din a duba a ga. Hujja kuma shine littafin Allah, hujja shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, hatta da ijma'i da qiyasi jali, waɗannan duk ɗan goyen baya ne, ɗan take baya ne. Hujja shi kansa ijma'in sai an nema masa hujja, shi kansa qiyasin sai an nema masa hujja daga alqur'ani da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Daka Allah ta'ala yace kul, ga ya musu hatu burhanakum, ku kawo hujjojinku, ku kawo dalilanku, ku kawo abinda kuka dogara da shi, in kuntum sadiqina, idan kun kasance masu gaskiya. Idan mutum yana da gaskiya, ya tabbatar abinda yake daidai ne, ya tabbatar abinda yake Allah ne ya sa shi, kuma ya tabbatar da awassa cewa hanyarsa ce gaskiya, kuma sai wanda ya bi hanyarsa zai shiga aljanna, to babu rigima, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Wannan ba sai ga yahudi kadai ba, ba sai ga nasara kadai ba, hatta musulmi, mu da muke musulunci, duk wanda ya da'awar wani abu a cikin musulunci cewa ayi kaza ko kada ayi kaza, to ba rigima, ce ne masa hatu burhanakum in kuntum sadiqin, ku kawo dalilanku, ku kawo hujjojinku, ku kawo madogaranku in kun kasance masu gaskiya. Daka idan mutum abin da yake gaskiya ne, to za a same shi in ma manzon Allah ya yi, wa in ma manzon Allah ya ce a yi, wa in ma ana yi a zamanin manzon Allah an samu goyon bayan amincewa cewa abin nan a ci gaba da yi, ta hanyar in ba a hana ba an yi shiru, wannan sai zama wato hujja ta tabbatuwar wannan abu ko yin sa ko barin sa. Da haka kenan Allah ta'ala yace su kawo hujja su nasara cewa nasaranci ne gaskiya kuma shine addinin da Allah ya yarda da shi. Kuma su ma yahudu su kawo hujja cewa yahudanci shine addini na gaskiya kuma shine Allah ya yarda da shi. To sai Allah ta'ala ya riga ma ya kawo hujja din. Yace bala man aslama wajahu lillah, wato kabar wancan magana ta yahudu da ta nasara. Yadda al'amarin yake shine wanda ya miƙa wuyansa ga Allah, ya miƙa fuskarsa ga Allah, man aslama wajahu, wanda ya miƙa fuskarsa ga Allah, wa huwa muhsinun, alhalin yana kyautatawa. Waɗannan abubuwa guda biyu su suke sa a shiga aljanna, islamul wajahi da kuma ihsan, wato musulunci da ihsan shine ake shiga aljanna da shi. Man aslama wajahu, wanda ya miƙa fuskarsa, ay akhlasa, wanda ya ikhlasi, yayi abu don Allah, yayi abu saboda Allah, kuma yayi abu yadda Allah yace. Alwajah anan yana nufin addini, ma'ana ya juyar da ko ya miƙa fuskarsa, ana nufin addinin sa ko kuma aikin sa. An fassara alwajahu anan da addini, an kuma fassara shi da aiki, wato wanda ya juyar da fuskarsa, ana nufin aqidarsa da addinin sa zuwa ga Allah, yayi shi don Allah. Wa huwa muhsinun, kuma yana yin sa akan koyawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda waɗannan sharuɗa guda biyu su ne sharuɗan karɓar aiki, al-ikhlas wal mutaba'a. Al-ikhlas wal mutaba'a, kayi aiki don Allah kuma kayi shi akan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk aikin da ba a yi shi don Allah ba, ko da an yi shi akan koyarwar annabi, Allah ba zai karɓa ba. Haka duk aikin da aka yi shi don Allah ba akan koyarwar annabi ba, Allah ba zai karɓa ba. Akhlasuhu wa aswabuhu, akhlasuhu wa aswabuhu, a yi shi da ikhlas. Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, wanda yake son Allah ya karɓi aikin sa, to yayi aikin nan saboda Allah kawai, kuma yayi shi akan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka malamai suka ce matattakala tsira guda hudu ce. Matattakala ta farko karatu, kai nemi ilimi, kun aliman au muta'alliman au sa'ilan, ka zamo ɗaya daga cikin uku, ko ka zamo wato malami wanda ya yi karatu, ko ka zama ɗalibi mai neman karatu, ko kuma ka zamo duk abin da ya taso maka za ka yi tambaya kafin ka yi. Wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukumallahi fihi, baya halatta mutum ya aikata wani aiki har sai ya san hukuncin Allah akan wannan aikin. Wa yas'alul ulama, idan bai sani ba ya zai yi, aka ce ya tambayi malamai. Ashe tambayan malamai shine wato in ka tambayi malami ka fita, shi kuma in yayi maka fatawa daidai ya fita. Kenan Allah ta'ala ya kasa mutane biyu, kismun ya'lamun kismun la ya'lamun. Allah ya kasa mutane biyu, wasu suna da ilimi wasu ba su da ilimi. Sai Allah ya wajabtawa kowa aiki, ya wajabtawa wanda bai sani ba yayi tambaya, ya wajabtawa wanda ya sani ya bashi amsa ta gaskiya. Da haka kenan ranar da mutane suka daina tambaya sun halaka. Haka lokacin da aka tambayi malamai su kuma suka ki bada amsa ta gaskiya, su ma malaman sun halaka. Man su ila an ilmin fakatamahu uljima yawmal qiyama bil jamin nar. Da haka in ka yi karatu ka taka matattakala ta farko, to sai kuma aiki wannan karatun da kai, sai kuma ka yi aiki da shi, aiki da karatu. Kenan wanda ya yi karatu ya taka matattakala farko, wanda ya yi aiki da karatun ya taka matattakala ta biyu, to sai kuma yi don Allah, kayi don Allah, wannan aikin kayi shi don Allah, sannan kayi don Allah kuma kayi akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda mai risala ya faɗa, wala yakmulu qawlal iman illa bil amal, wala qawlun wala amalun illa bi niyyatin, wala qawlun wala amalun wala niyyatin illa bi muwafaqati sunnah. Cikar imani baya tabbata sai da aiki, aiki baya tabbata sai da ikhlasi, ikhlasi baya tabbata sai akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wani Allah ya azurta shi da duka biyun, ga ikhlasi ga sunna, wannan shine ya tsira. Wani kuma ya tabe ba shi da duka biyun, ba ikhlasi ba sunna. Wani kuma ya samu daya ya rasa daya, to shi ma yana cikin matsala. Wanda yake aiki don Allah amma ba akan koyarwa annabi ba, yayi asara aikin sa, domin Allah ta'ala ba zai karba aiki ba sai an yi shi akan sunna. Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun, wanda kuma yayi da shirka shi ma ba za a karba ba. Man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun, man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu. Waɗannan hadisai guda biyu wato su ne suke tabbatar mana da cewa duk aikin da babu ikhlasi babu sunna Allah ba zai karba ba. Wani kuma an bashi sunna malam gashi da bin sunnar gaske, kullum akan sunna yake, amma ko ba dan Allah yake yi ba. Yayi wannan ne dan a ce duk unguwar su babu ahlus sunna mai riko da sunna mai dogon aswaki irin sa, duk garin nan babu wanda ya rike sunna kamar sa, duk unguwar nan ba wanda ya rike sunna kamar sa. Dan wannan yake yi ba wai don Allah yake yi ba, ba don Allah yake yi ba. To wannan wato ba zai tseratar da shi a gaban Allah ranar alkiyama ba, don ba ikhlasi. Haka kai kuma ka dage kana ta aiki, kana ta gumi, kana ta wahala, amma aikin da kake yi ba shi da hujja daga manzon Allah. To wannan wahalar da kake ta yi kake yi don Allah amma ba akan sunna ba, kai asarar wannan. Daka ana fassara bala man aslama wajhahu, wanda ya miƙar ko ya fuskantar ko ya sallama wato wa fuskar sa shine addinin sa da aikin sa, ilallah zuwa ga Allah, ko lillahi zuwa ga Allah subhanahu wataala, to wannan shine zai rabauta. Wajhahu lillahi, shi yasa aka ce lillahi, saboda wato ikhlasi ya shigo. Ala lillahi dinul khalis, addini tsabtatacce, tsarkakakke, wankakke, tatacce, test. To shi Allah ta'ala yake so, wanda ba a gauraya shi ko an cudanya shi ko an cakuɗa shi da shirka ba. Wa huwa muhsinun alhalin, kuma yana kyautatawa fi amalihi, a cikin aikinsa yana yi da don Allah da kuma ikhlasi. To falahu ajruhu, wannan shine ladan sa ya tabbata. Ai fa huwa yadkhulu aljannata, irin wannan shine yake shiga aljanna. To a ina za a samu wannan? Kaga ba za a samu wannan a yahudanci ba, ba za a samu wannan a nasaranci ba, za a samu wannan kadai ne idan an bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Domin yahudawa sun yi shirka, nasara ma sun yi shirka. Shirka yahudawa ɗaya kadai shine sun ce Uzairu dan Allah ne, shirkan nasara kadai sun ce Isa dan Allah ne. To wanda yace wa Allah yana da ɗa, ko yace Allah yana da mata, to kaga wannan bai bauta wa Allah da ikhlasi ba, ya jingina wa Allah abokin tarayya, ko mata ko ɗa ko shariki ko naziri ko shabihi, duk wannan ko niddi, duka waɗannan wuce gona da iri ne, kuma shirka ne. Dan haka mutum ba zai shiga aljanna ba idan yana yin shirka. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma'azu cewa atadari ma haqqul lahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah, fa haqqul ibadi ala Allah alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a, fa haqqul ibadi ala Allah alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a. Daka Allah ba zai yi azaba ba, fa haqqul lahi ala al-ibad an ya'buduhu wala yushriku bihi shay'a, fa haqqul lahi ala al-ibad, fa haqqul ibadi ala Allah alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a. Daka haƙƙin guda biyu ne, Allah yana da haƙƙi akan mu mu bauta masa shi kadai, kada mu hada shi ko mu gauraya shi ko mu cudanya a wajen bauta da abokin tarayya. Idan mun yi wannan bautar, shi kuma Allah zai shigar da mu aljanna ba tare da ya mana azaba ta dindindin ba. Daka wa huwa muhsinun, an samu ihsani, wato kyautatawa a cikin ibada, an yi ta don Allah, an yi ta da ikhlasi, an yi ta da tsafta, an yi ta da ilimi. Falahu ajruhu, wannan yana da ladan sa tabbatacce, shine shiga aljanna. Falahu ajruhu inda rabbihi, kuma aka ce inda rabbihi, domin ba wanda yake sai baka lada sai Allah, lada Allah kadai yake ba da shi. Sai Allah yace ladan sa yana wajen Allah mahaliccin sa, shi kadai yake da ikon ya bada lada, to zai bashi ladan shiga aljanna. Sannan wala khawfun alaihim wala hum yahzanun, Allah yace ba su da tsoro, babu tsoro a kansu, sannan babu bakin ciki. Waɗannan kalmomi guda biyu Allah ya tamaimaita su alqur'ani, la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Alhuzn wal khawf, mafi yawa malaman tafsiri sukan fassara la khawfun alaihim fima yastaqbilunahu wala hum yahzanun fima mada, wato shi khawfu ya fi zuwa wa mutum abinda kake tunanin zai faru nan gaba. In an ce wane yana tsoro, abin bai zo ba kenan, domin abu ya zo ina magana tsoro, kuma kana tsoron abinda kake jin zai taho ne, tsoro, firgici, razani, kaduwa, karkaduwa, duk wannan abu ne kake jin zai same ka wanda ba zai maka dadi ba. To shine jin tsoron wannan sai sa ka shiga damuwa, sai Allah ya kore musu wannan tsoron, cewa a gaba rayuwarsu gaba har da mutuwa da kabari da tashi da tsayuwa gaban Allah da siradi da sikeli da mizani, duk wannan ba za su ji tsoron komai ba, Allah ya amintar da su har su shiga aljanna. Zaka kaka ji tsoron mutuwa, idan Allah ya baka garanti to zaka mutu da imani. Idan Allah ya baka garanti, in an maka tambayar kabari zaka bada amsa. Idan Allah ya baka garanti, idan an tashi zaka tashi cikin mutanen kirki. Idan Allah ya baka garanti, in an zo hawa siradi kamar walqiya wal ka wuce kawai, da an zo shiga aljanna fal ne ka ji ka shige kawai aljanna, sai ka rasa yadda aka yi ma aka sauƙaƙa maka abubuwan. Saboda me? Allah ne yake son ya kai ka aljannar, dama ba wanda ya sai kai kansa aljanna. To in an ce tafi aljanna ina ma zaka, yanzu aka ce tafi aljanna ina zaka yi, maka ai sai Allah ya kira ka ya nuna ma inda take, sai an nuna maka inda take, sai kuma an gayyace ka, sai kuma an bude ma kofa. Haga Annabi sallallahu alaihi wasallam zai je kofa aljanna, fa astaftihu, zan kwankwasa aljanna, fa yaqulu al-khazin man anta, fa aqulu ana Muhammad, sai ce bika umir, Allah aftaha li ahadin qablak ko ghayrak, kai kadai aka ce budewa, da wani ya zo ba kai ba ya kwankwasa da ya sha mamaki, amma tunda kai ne dama an ce da ka zo a bude sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan shine Allah ta'ala ce fala khawfun alaihim wala hum yahzanun, duk inda Allah ya fadi la khawfun alaihim wala hum yahzanuna, zaka ga aqida ce da aiki na kwarai yake gabata. Misali a cikin suratul araf, suratul araf Allah ta'ala ya fadi wannan, yace famanittaqa wa aslaha, wanda yaji tsoron Allah ya kuma kyautata aiki, sai ce fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Haka na a cikin suratul maida ce faman amana billahi, man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan, wanda yayi imani da Allah da ranar lahira kuma yayi aiki na kwarai, fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Haka nan a cikin wato suratul yunus Allah ta'ala ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun, kunga al-iman wa taqwa, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan, daka gurgudan imani yana karuwa yana raguwa, taqwa ma tana karuwa tana raguwa, daka ana samu mai taqwa 100% 100%, wani taqawarsa 40 ce, wani taqawarsa 30 ce, wani ma goma ce wani biyar wani daya ce ma wani rabin daya ce ma to kaga ba za ka hada kanka mai takawa 100 da mai takawa 5 ba haka nan imani wani imanin sa 100 bisa 100 ne wani imanin sa 90 ne wani 80 wani 10 wani 5 wani ma saura daya wani a dayan ma ya gagare shi ya gaguri dayan dayan ma ya ragu to kaga imani kenan yazidu wa yanqusu to gurgudan yawan takawarka gurgudan yawan imaninka gurgudan kusancinka da Allah man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan to a cikin takawa din da imani su kansu waliyan Allah hawa hawa ne gurgudan yawan imaninka da yawan takawarka gurgudan kasancewarka mafi kusa da Allah subhanahu wataala gurgudan karancin imaninka da karancin tsoron Allahnka gurgudan nisanka da Allah daka ma'aunin kasancewarka wali a auna ka da sikelin imani a auna ka da sikelin tsoron Allah duk wanda aka ga ba shi da imani ko baya tsoron Allah to bai ma shiga cikin waliyan Allah ba balle ko ma a kira shi waliyan Allah din daka kun ga anan sai Allah ta'ala yace akwai ma da yace udkhulul jannata la khawfun alaykum wala antum tahzanun kai ku shiga aljanna in kun shiga aljannan nan ba ku da tsoro dama abinda ake tsoro a duniya kuma dole sai ya faru in Allah ya baka komai ya baka komai ya baka a duniya sai ɗayan biyu ya faru ko ka kare ka ba abin ko abin ya kare ya barka wannan shine tsoron duniya kuma duniyan nan gaba ɗayanta annabi ya rokawa Anas duniya yace Allah ka bashi tsawon rai ka bashi yaya ka bashi kudi kun ga ukun nan duk wanda ka samu baka samu dayan ba to dayan matsala ne yanzu Allah ya baka yaya masu yawa amma ba kudi menene wannan yayan masu yawa ba kudin da za a sa su a makaranta ba kudin da za a kula da abincin su da shan su da suturar su da maganin su da ilimin su registration kudin kaza ga yaya tili amma ba ka da kudin da zaka rike su sai su zame maka matsala haka kuma gashi Allah ya baka kudi amma baka taba haihuwa ba kudin ga su makudai amma baka da dako daya kaga an tauye ka an baka duniya daya ba a cika ma daya ba to ko kuma sai Allah ya baka kudin da yayan kuma ka mutu da wuri baka samu tsawon rai da zaka mori kudin ba baka samu tsawon rai da zaka mori yayan ba daka sai roka masa Allah ya bashi kudi ya bashi tsawon rai ya kuma bashi yaya kaga da kudi almalu walbanuna zinatul hayatid dunya so kudi kadai ba za su baka kawa ba yaya kadai ba za su yi maka kawa ba sai an hada maka to kuma sai a baka tsawon rai kaga yayan kaga dukiyar ka cika sha ka kuma samu tsawon rai da zaka kashe su to abinda Allah ya sa wa duniya wanda ta zama ba ta da tabbas kuma ba yadda zaka yi duk irin abinda Allah ya maka a duniya ba zaka ji dadin ta ba Allah ya cakuɗa ta ya cudanya ta da bacin rai da bakin ciki da damuwa da kuka duk arzikinka sai ka ji bakin ciki sai ka ji damuwa sai ka ji bacin rai sai ka ji tsoro hamaniyatun tajri ala an-nasi kullihim fala budda an tajri alayka samaniya sururun wa huzunun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun thumma suqumun wa atiyatun duk mai rayuwa a duniya sai ya ga bacin rai sai ya ga farin ciki sai ya ga farin ciki sai ya ga kuka sai ya ga dariya sai ya ga samu sai ya ga rashi sai ya ga lafiya sai ya ga rashin lafiya sai ya ga mutuwa sai ya ga rayuwa sai ya ga haduwa sai ya ga rabuwa wannan ba za a fasa su ba to shi yasa Allah yace a lahira ne kadai in ka shiga aljanna kai ba za ka kare ba aljanna ba za ka kare ba kun ga an samu me kenan an samu farin ciki dama tsoron da kake ji kar kai ka mutu ko kuma kada abin da kake ci a ce babu to sai zama aljanna ba za ta kare ba yan aljanna ba za su kare ba duk abin da yake aljanna baya karewa ukuluha daimun wa zilluha abincin ta na dindindin ne ba magana rani ko damuna ko bazara ko da yaushe akwai abin da za ake bukata kai kuma sannan ba za ka tsufa ba ba za ka mutu ba ba za ka yi rashin lafiya ba ba za ka yi kashi ba ba za ka yi fitsari ba da haka ba asibiti tunda ma ba alefi ba dan sanda ba kurkuku ba kotu babu police station ba prison ba ma rigimar ba ma tashin hankalin wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin abinda zai sa ka ji haushin wani ko kai fada da wani ko kai rigima da wani amma cire shi jin haushin da fadan da rigiman da tashin hankalin da zage-zagen da kashe-kashen da hasadar da ƙetar da muguntar da sharrin duka an cire shi a zukatan mutane babu kowa ka gani dadi zaka ji kuma abinda yasa aka cire hasada saboda matan wani ta fi ta wani kyau a aljanna gidan wani ya fi na wani girma a aljanna to kada ka kawo min ziyara ko in kai maka ziyara ko mu kai wa juna ziyara ka ga cewa na wannan ya fi na wannan kica hai akramaka Allah naga aka ko cika kai ba dalibi bane ya naga gidanka ya fi na malam girma ya kai kana dalibi kuma gidanka ya fi na malam to abin ba amalanta ko a dalibta bane kanka ce kaga yaron nan da yake zama anan kaga aljanna ma gidansa ya fi na malam girma to kanka ji wannan a ranka shi yasa duk sai aka cire wata damuwa da kaga abinda kake so sai kai ma Allah ya kaddara maka ka ji wannan abin a ranka to da ka wannan shine la khawfun alaihim wala hum yahzanun kuma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda bakin ciki da bacin rai musifa ce ga dan adam idan bai samu nutsuwa ba annabi yake koya mana addu'a ta mu nemi tsari da bakin ciki da bacin rai yana neman tsari daga abu takwas ta Allahumma ni a'udhu bika min al-hammi wal hazani wa a'udhu bika min al-ajaz wal kasali wa a'udhu bika min al-jubn wal bukhli wa a'udhu bika min ghalibati ad-dayn wa qahri ar-rijal wadanna abubuwa guda takwas su suke ka dan adam cikas a rayuwarsa idan Allah ya amshi addu'arka ya cire maka wadannan bala'o'i guda takwas to rayuwarka za ta yi kyau lamna uzuka min al-hammi wal hazan al-hammi wal hazan duka bacin rai ne wani wanda kake ciki wani wanda ya wuce wani wanda kake jiran zuwan sa wa uzuka min al-ajazi wal kasali da gajiyawa da kasala komai baka da kwazo baka da himma baka da harama baka da karfin zuciya kaga wannan matsala ce ga ka kuma da kasala da nawa duk abinda ake zabura a samu ko na duniya ko na lahira ba kai a ciki ajaz wal kasal kenan wa a'udhu bika min al-jubn wal bukhl sana ajarabce ka da tsoro da rowa ga ka da bala'in tsoro kamar farakura duk abinda ake zuwa ayi ba kai da harkar jarumta da harkar karfin hali da harkar zuciya babu kai a ciki sannan kuma ga ka da rowa duk abinda ka samu baka ba kowa kai kadai kake cinye abinka wannan musifa ce a'udhu bika min galibati ad-dayn sana ajarabce ka da cin bashi ka kasa biya musifa ce har ma ka ci bashin a buƙatar da kai ma matsala ta taso ba abinda zaka iya ware ta haka buƙaci cin bashi sanan ka ci bashin kuma ka rasa abinda zaka biya masu bashi suna neman ka kwararo lungu da kaji an ce wani ya zo ka gudu ka buya saboda yana bin ka bashi wannan musifa ce wa galibatir rijal qahrur rijal a ce mazaje sun rinjaye ka kullun kai ne a baya duk abin da kake yi baka zuwa na ɗaya balle na biyu balle na uku ka shiga karatu baka nasara duk abin da ka shiga kai ko aure ka ne ma sai aka da kai matsala ce to waɗannan abubuwa guda takwas a cikin azkar ɗin da annabi yake yi yana neman tsari da su saboda haka fala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah ta'ala yake faman tabi'a hudaya wanda ya bi shari'ata fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wanda duk ya bi shari'ar Allah ya rayu akan shari'ar Allah ya mutu akan shari'ar Allah to Allah yace babu tsoro a gare su babu bakin ciki sai Allah ta'ala yake wa qalatil yahudu nasa yahudawa sun ce laysatun nasara ala shay'in wato nasara ba sa kan wani abu na addini ingantacce wa qalatun nasara haka nan nasara suka ce laysatil yahudu ala shay'in, suma yahuda ba sa kan wani abu na addini ingatacce, ma'ana duka bangarorin guda biyu kowa yana tuhumar dayan cewa baya kan daidai. Yahudu sun ce nasara ba akan daidai suke ba, addinin su ba ingatacce bane, suma suka mayar musu da amsa cewa kuma naku addinin ba ingatacce bane. To Allah ya ce wa hum yatluna alkitab, alhalin duk su biyun suna karanta littafi, kullum minhum yatlu kitabahu bitasdiqi ma kafara bihi, kowa a cikin littafin sa akwai gaskatawa. Misali idan kana yahudu, to a cikin yahuda akwai bishara da zuwan annabi Isa, kaga kenan in ka yadda da littafin annabi Musa in at-taura, to a cikin at-taura tunda ta gabaci annabi Isa, to an yi bishara da zuwan annabi Isa a ciki. Kaga in kace addinin da annabi Isa zo da shi ba gaskiya bane, to ka ƙaryata a littafin da ke hannunka. Haka nan a cikin kuma injila akwai kuma bishara da zuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad, idan ya zama cewa baka gaskata annabi Muhammadu da alqur'ani ba, to ka ƙaryata abin da ke hannunka na injila ta annabi Isa. Saboda su annabawa duk wanda yazo sai yayi bishara da wanda zai zo a gaban sa, sai kuma ya tabbatar da wanda ya gabace shi, sharadi ne wannan guda biyu. Duk annabi in yazo sai ya ce duk wanda suka gabace ni gaskiya ne, yace ku wanda kuma za su zo in sun zo ku karbe su gaskiya ne. Wadaka annabi Musa yayi bishara da annabi Isa yayi bishara da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duka addinin nan guda uku duk daga wajen Allah suke. Saboda haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kana ba yahudi ba kai imani da annabi Muhammad ba, to ka ƙaryata yahudancin. In kana nasara ba kai imani da annabi Muhammad ba, ka ƙaryata nasarancin. In kana musulmi ba kai imani da annabi Musa da annabi Isa ba, to kai ba musulmi bane. Ku duba addinin musulunci da adalci. Yace duk musulmin da bai yadda da annabi Isa ba ba musulmi bane. Haka duk musulmin da bai yadda da annabi Musa ba ba musulmi bane. Duk musulmin da bai yadda da at-taura ba, bai yadda da injila ba, bai yadda da zabura ba, bai yadda da dukkan annabawa ba, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi fa qalu sami'na wa ata'na. Dan haka musulunci ya haɗe dukkan addinan da Allah ya saukar. A musulunci ne ka yadda da dukkan annabawa, ka yadda da dukkan littattafai, ka yadda da dukkan mala'iku, ka yadda da dukkanin wato abinda Allah ya faɗa a cikin littattafan, wanda ya tabbata Allah ya faɗa ba wanda aka gurɓata ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Me hikimar haka? Ka iya yiwa ka gaskata su akan abinda suka ƙara, ko ka ƙaryata su akan abin da basu ƙara ba. Shi littafinsu ya samu ƙari ya samu rage. Me yasa ya samu ƙari da rage? Saboda amanar su aka ba su kiyaye abin. Shi yasa alqur'ani sai Allah ya ce to yanzu na daina ba kowa ma kiwonsa, ni zan kiyaye abuna da kaina. Saboda tunda an bawa nasara amanar injila suka zo suka yi ƙare-ƙare a ciki, aka ba yahudu amanar at-taura suka yi ƙare-ƙare, to da aka zo kan Qur'ani sai Allah ya ce to ban ma ba kowa ba, ni zan rike abu, ni zan kiyaye abuna da kaina. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Allah ya ce ni zan kiyaye Al-Qur'ani, ba wanda ya isa ya ƙara harafi daya, ba wanda ya isa ya rage harafi daya. Tunda aka saukar da Qur'ani zuwa yanzu ba wanda ya isa ya masa ƙari. Ka je ƙauye a Maiduguri ka ga yaro ƙarami yana rubuta Qur'ani izu 60 da ka, idan ka ƙara wasali sai ya goge ya ce babu wannan wasalin. Ka tafi Murtaniya kwanan nan aka yi gasa, kun san ana gasar Qur'ani a ce wane ya zo na ɗaya, wane ya zo na biyu a ƙira'a, ya samu kaza a hai'a, ya samu kaza a gunna, ya samu kaza a ƙalƙala, ya samu kaza a da'i, ya samu kaza a kaza. To yanzu an fara gasar rubuta Qur'ani kuma izu 60 da ka, wanda ya shirya sai ya shiga. In zaka iya rubuta Qur'ani izu 60 da ka, to bismillah sai ka je ka sajjala sunanka, da warshi zaka rubuta ko da hafsu kasan a larabci babu aluja a qur'ani kada yake samun aluja in ka zo bismillahir rahmanir rahim kasa alif baki a gurin to ka fadi saboda haka akwai ƙwararru su kuma in ka rubuta qur'anin dakin da za a saka kai rubutun qur'anin sai an fitar da komai takarda kawai za a baka da tawada da alƙalami a caje ka ba komai sai a baka tawada da alƙalami shikenan kuma sannan kyamara tana kallon ka an sa kyamara kowane guri an sa kyamarori ga muraqibun kuma wasu ma suna kaiwa suna komowa a tabbatar daga kwakwalwarka kake rubutun kawai takarda kawai kana rubutawa in ka gama ka wasalce ka dige ka mutar da komai a ba ƙwararru su duba kana rubuta izu ɗaya wannan ya rubuta izu ɗaya ana duba izu ɗaya sai a yi maki sai ku rubuta izu na biyu sai a yi maki sai ku rubuta izu 60 sannan ƙwararrun za su duba su ga wane shi ya zo na ɗaya a gasar rubuta ƙur'ani ta wannan shekarar saboda ƙur'aninsa da ya rubuta ƙwararru gangaren kafu gwani wane gwani ciki falshakku an ba gwanaye an ba ƙwararru sun duba sun ga ya rubuta ƙur'aninsa daidai babu gyara ko ɗaya ko kuma shi ne mafi ƙarancin gyara a cikin ƙur'anin da aka rubuta a wannan gasa to kun ga wannan shi ma wata hanya ce ta ƙara kiyaye alƙur'ani domin yanzu mafi yawan masu tajawidin nan ba su iya rubuta ƙur'ani da ka ba yanzu kawai ƙira'a ake yi don haka shi yasa in an samu kuskure a rubutu ba sa iya gyarawa za ka ji mutum yana ta rera tilawa yana ta zabga tilawa yana ta zabga tilawa malam sai ka ji shi kamar daga can ya fito amma kuma aka kuskure a rubutu ba zai iya gane cewa nan an yi kuskure an yi dugo ba daidai ba nan kan mene nan can mene nan kaza duk bai san wannan ba to shi yasa dole a hada kiyaye qur'ani kitabatan wa qira'atan wa hifzan inna dama aka yi taho annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi amfani da ƙwararru in ka ƙware sai annabi ya baka aiki Zaid bin Sabit Allah ya bashi kwakwalwa duk abin da yaji sai ya haddace da ka aka ga annabi ga dan yaro amma da yaji sura so dai ba a maimaita masa sai annabi ce yaka dama ina son wanda zai koyo min yaran yahudu saboda suna rubuto mana takarda ko ba mu amince musu ba kar su kara ko su rage je ka kayo karatun yahudawa a kwana 17 ya gama karatun yadda muke shekara 17 to shi kwana 17 bai 6334 system ba no kwana 17 ya iya yaran ya iya rubutu da karatu kuma ya kokari ya nemi umma Ayman ta koya masa yaran Habasha ya koyi sa ya nemi sahibin Rumi ya koya masa yaran Rum duk wani sahabi da yazo da wata al'ada ko wani yare sai da Zaid bin Sabit yaje koya a gurin sa dan haka sai zama gangaren din al'aramma kuma cikakken sakatare yana cikin kutabul wahayi masu rubuta wahayi su 16 yana cikin su haka da za a yi committee rubuta alqur'ani shine chairman shi sai dana Abubakar yasa chairman cewa duk wanda ya rubuto ya kawo masa ya duba shi kuma ya bawa yan lajana waɗanda suke yan committee sa duk kuma committee gangaraye ne kowa ya zama gangaran ya ma wuce gwanin saboda haka da wannan ne Allah ya kiyaye alqur'ani ya zama baka da iko ka kara baka da iko ka rage shine Allah ta'ala yace to duk wannan su ya zargi kowa kazalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim haka nan wadanda basu sani ba ma irin su maguzawa da quraishawan makka a lokacin su ma sun faɗi irin wannan su ma sun ce musulunci ba shine addinin quraish ba kenan kowa yana zargin na wani ba shine mai kyau ba to an samu irin wannan ta wace hanya za a warware shine a kawo hujjoji da dalili kowa ya kawo hujjarsa ya kawo dalilinsa a auna da abinda Allah ta'ala ya ce sai Allah ta'ala ya bada amsa gaba daya ya ce wallahu ya hukumu bainahum yawmal qiyama Allah ta'ala zai yana yin hukunci tsakanin su a ranar alqiyama fi ma kanu fihi yakhtalifuna cikin abin da suka kasance suna sassabawa malam zajjaji yace yuridu hukmal fasli bainahum yana nufin hukuncin rarrabewa fayurihim ya nuna musu man ya dakhulul jannata ayanan wa zai shiga aljanna qarara wa man ya dakhulun nar ayanan wa kuma zai shiga wuta qarara fa amma al-hukm bainahum fil aqd amma hukunci dangane ga ingancin aqida wacce ce ingatacciya tsakanin yahudi da nasara da maguza da musulmi Allah ya faɗi wanne ne ingatacce kuma hankali ma ya tabbatar cewa mu a musulunci aqidan mu ce ingatacciya dalili mu bamu kafirta kowane annabi ba bamu kuma kyamaci kowane annabi ba bamu kyamaci kowane littafi ba bamu kyamaci kowace aqida ba mutakar tayi daidai da littafin mu ashe wanda yace ya yadda da annabi Musa da annabi Isa da annabi Muhammadu da Al-Qur'ani da At-Taura da Zabura da Injila da annabi Dauda shi yafi wanda yace ya yadda da wasu bai yadda da wasu ba in ka shiga yahudu babu imani da annabi Isa da annabi Muhammadu in ka shiga nasara babu imani da annabi Muhammadu amma in ka shigo musulunci akwai imani da annabi Muhammadu akwai imani da annabi Musa akwai da annabi Isa akwai imani da annabi Dauda akwai imani da dukkan littattafan Allah akwai imani da dukkan annabawan Allah saboda haka wannan shine addinin da yake na gaskiya kuma wanda ya bi shi shine zai shara na alkiyama saboda haka Allah ta'ala ya ce فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وقد بينه لهم في الدنيا فيما أقام على الصواب من الحجج الله يبين موسى الدنيا شكم أبن ديت اير شوى نهجوجي شوى مسلنشي شين الدين القسية إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين to abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka tutuban harshe ko kuskure Allah ya yafe mana ayoyin da suka faɗi ni'ima Allah ya sa mu ciki wanda suka faɗa azaba Allah ya tsare mu wanda suka ce ayi aiki Allah ya ba mu ikon aikin wanda suka yi hani Allah ya ba mu ikon hannuwa Allah rahman da kake rabawa a wannan wata Allah ka sa muna da rabo a ciki wanda kake musu gafara Allah ya sa da mu a ciki wanda kake ɗaukaka musu daraja Allah ya sa da mu a ciki Malam don Allah ka warware mana matsalar da yake damuna a shekarun baya an biyo ni bashi ba ni da hanyar biya sai wani ragona da na kiwata ina shirin kai shi kasuwa sai ya mutu cikin dare Allahumma gafirhu warhamhu ragon ka ya mutu da dare subhanallahi ina ma bai mutu ba kawai sai na yanka shi to na sayar wa mahauta don gudun fitinan mai bi na bashin yanzu malam Allah ya wadata ni amma na rasa yadda zan yi kun ji abin da ya ragonsa kenan guda daya kuma ana bin sa bashi ya kiwata ragonsa yana nufin ya kai kasuwa ya siyar ya biya bashi wataƙila ma ya samu ragowar abin da zai sauran bukatunsa sai rago ya mutu shi ko mai kwanya je wurgar da shi a bola ko ya jefar da shi a inda ake jefar da mushe sai ne muka iyanka mushen ya dauka ya kai wa mahauci ya siya dan haka aka yi miya aka ci to yanzu shi ne kuma ya tuba yake tunanin ya za a yi da wancan mushe da ya siya wa mahauci mahauci kuma ya je aka yi naman miya dan haka kun ci mushe amma ba a sani ba aiko wanda yayi abu bai sani ba ai bai da laifi duk wanda ya ci mushe bai sani ba kamar da shi mahaucin shi bai da laifi saboda bai sani ba su ma jama'ar da suka je suka siyo naman miya aka ci abinci a daren su ba su sani ba yanzu abinda za ka yi tunda baka san adadin mutanen da suka siyo naman ba balle ka je ka biya su sai ka kinta ta wannan kudin da ka siyar da wannan mushe kudin kai sadaka da shi kaga kenan ka fitar da kudin mushen daga jikinka kai sadaka da kudin saboda haka Allah ba zai kama ka da sai da mushen nan ba saboda ka tuba ka kuma cire kudin ka bayar tunda yanzu Allah ya wadata ka wataƙila larura ta sa kai wancan abin da kuma san zuciya to in sai ka ware nawa ka sai da mushen idan misali ka sai da shi 20,000 to wannan 20,000 din ita za ka cire yanzu daga ajihunka kai sadaka da ita kaga ka nuna wa Allah ka tuba alamar tuban ma shi ne ka cire haƙƙin daga jikinka ka nisanta shi ka rabawa masu bukata ka raba talakawa sai kuma ka ci gaba da istighfari da neman gafara bashin ai da kudin ya biya, ya biya kudin bashin ne da wannan kudin mushen. Abin da yake damun sa yanzu abin da yayi din na siyar da mushe ya biya kudin shi ne yake damun sa. Shine muka ce to yanzu ya cire wannan kudin, wancan bashi ai ya riga ya sallame mai bashi. To yanzu wannan kudin tunda ainihin ba halal din sa bane ya sayar da mushe ya ci kudin. An hana a musulunci ka sayar da mushe ka ci kudin. To yanzu sai ya cire kudin wannan mushen ya sadaka da shi kuma ya nemi gafara. Malam an sake ni da ciki, yanzu na haihu kuma na samu mijin aure, gashi kuma ina shayarwa, ko zan iya aure ina shayarwa kwarai? Indai mijin ya yarda ya aure ki kina shayarwa, me matsala? Mijin da ya sake ki da ciki in kika haihu ba tare da ya mai da ke ba, kin riga kin gama idda. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun, masu ciki iddarsu shine in sun haihu. To da kin haihu kin gama idda, tunda kin gama idda an akwai mai son ki kuma zai aure ki tare da jaririn, wato ki tafi da jaririn gidansa ba matsala, ko sai ki je ki ci gaba da shayarwa. Amma fa wancan mijin naki tsoho mai jaririn shi zai dinga kawo kudin shayar da wannan jaririn, sai a je a yi masa lissafi duk wata nawa zai dinga biyan ki domin ki shayar mar da ɗansa. In kuma ya ki biyan kudin shayarwa za a iya tilasta shi ya biya, ko ki mai mar da jaririnsa ya san yadda zai dashi. To gobe insha Allah za mu gabatar da sallar juma'a a masallacin gidan marayu. Za a fara kutuba daga 12:30 masallacin gidan marayu, kuma akwai wa'azi a garin Kuri. Ina ne garin Kuri? Okay, inda muka taba haura gadan nan. An yi gada yanzu? Wancan ta cikin ruwa fa muka ji. To an yi gada yanzu, zaka za a je garin Kuri ranar Asabar da safe, sannan za a je garin Bambam ranar Lahadi. So waɗannan su ne wazuzzuka da za a yi guda biyu, Asabar da Lahadi, ɗaya a garin Kuri ranar Asabar, ɗaya kuma a garin Bambam ranar Lahadi. Allah ya ba mu ikon zuwa. Ƙarfe nawa ake tafiya? Ƙarfe 10 ake farawa a can. Ya kamata a ce nan 8 wanda za su tafi a mota, ko suke za su samu mota su haɗa kuɗi su ɗauko mota, to kamata a ce su tafi da wuri 10 ta yi musu a can. Sai masu taimako da kuma masu neman addu'o'i, akwai 2,000 daga wani bawan Allah ya ce a yi masa addu'a, akwai 10,000 daga Talatu Muhammad Babaji, a sa asusun marayu a yi mata addu'a, Allah albarkaci zuriyarta. Akwai butoci guda 10 ina neman addu'a, Allah biya min bukatuna. To Allah biya kowa bukatu ta alheri. Akwai masu neman addu'a iri-iri da bukatu iri-iri, kowa Allah biya masa bukatarsa ta alheri. Allah ya shiga lamarinmu, Allah ya bamu alheri, Allah kuma ya sa mu gama da duniya lafiya. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.